Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kalladi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Yau ranar 11 ga watan Mayun shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayar wa jami'an Amurka umarni su fara ƙara haraji akan dukkan sauran kayayyakin da ake shigar da su daga kasar China da kiyashin kuɗin kayan ya kai dala biliyan 300 a cewar jami'in cinikayya Amurka. Jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer ya yi wannan sanarwa ne a jiya Juma'a bayan da Amurka ta ƙara haraji da ya kashi 10 cikin 100 zuwa kashi 20 cikin 100 akan wasu kayan da China take shigarwa Amurka na dala biliyan 200. Wannan lamari da yana zuwa ne bayan da Amurka da China suka kawo ƙarshen tattaunawarsu ba tare da cin mota yarjejeniya ba. Jiya Juma'a, sakataren ma'aikatar kuɗi a Amurka Steven Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lighthizer suka gana jami'an ƙasar China da mataimakin Premier Liu He ya jagoranta. Bayan ganawa ne cikin gaggawa, Mnuchin ya magana da manema labarai yana mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar. Bayan kammala tattaunawar, shugaban Amurka Donald Trump ya kafe wani sako ta kafar Twitter da ke cewa dangantaka tsakaninsa da shugaban kasar China Xi Jinping tana nan da ƙarfinta, kuma za a ci gaba da tattaunawar, amma Amurka ta ƙara haraji akan kayan China wanda za a iya ko ba za a iya janyewa ba nan gaba. Dakarun Amurka na ƙara shiri a gabas ta tsakiya domin tunkarar barazanar da take fuskanta daga kasar Iran. Jiya Juma'a aka sanar da ɗaukan na'urar harba makamai masu linzami da kuma gagarumin jirgin yakin Amurka da ake kira USS Arlington, wanda Amurka ke amfani da shi wajen kai harhare. Wannan lamari da yana zuwa ne kwana guda bayan da babban jirgin yakin USS Abraham Lincoln da ke daukan jiragen wato jigajigan jiragen saman yaki kira B-52 suka isa yankin gabas ta tsakiya don shirya fargabar da ake da ita na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. A cewar mai rikon kwarirar kujerar sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan, jiya Juma'a, yana da muhimmanci Iran ta fahimci cewa kai hari akan Amurka ko kawayenta za ta fuskanci martanin da ya kamace ta. Ya ƙara da cewa muna gabas ta tsake ne domin yakar ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya, amma za mu kare kanmu. Katafarin jirgin USS Arlington zai maye gurbin jirgin USS Port McHenry domin ya bayar da ƙarin kayan aikin da ake bukata a yankin, wanda zai taimaka wajen mayar da martani ga dukkan barazanar da aka fuskanta a cewar jami'ai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren 'yan bindiga da rashin samun bayanai da kuma rashin samun kuɗin da ake bukata ana ci gaba da kawo cikas ga shawo kan sake barkewar cutar Ebola a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda hukumar lafiya ta duniya WHO ke gargaɗin cewa lamarin ka iya ƙara ƙazancewa. Rashin zaman lafiya ya haddasa masu yaƙi da cutar Ebola kasa yin aikin da ya kamata da samar da rigakafi. Jiya Juma'a, hukumar WHO ta fitar da rahotonta na baya-bayan nan akan barkewar annoban da aka tabbatar tun watan Agustan da ya gabata. Hukumar lafiya ta gargaɗin cewa ba tare da dukkan ƙungiyoyin da ke faɗa da juna sun amince da dakatar da kaiwa juna hari ba, to ba lalle bane a iya shawo kan annobar a lardin arewacin Kivu da Ituri ba. Kwaya cutar za ta iya yaɗuwa zuwa sauran yankunan ƙasar da ma yiwuwar tsallaka zuwa makwabtan ƙasashe irin su Uganda da Rwanda da Sudan ta Kudu, a cewar hukumar lafiya. Wasu hare-haren jiragen yakin Amurka ta sama a Somalia ya kashe mayakan ƙungiyar ISIS wato 17 cikin wannan makon, a cewar rundunar sojin Amurka. rundunar dakarun sojin Amurka Africa da ake kira AFRICOM a takeice ta ce harhara akan kungiyar yan ta'addan wato a cikin duwatsun Goles an kashe wasu da ake zargin yan ta'adda ne su 13 ranar 8 ga watan Mayu haka kuma harin da aka kai washegarin ranar a yankin an sake kashe wasu hudu sanarwar da rundunar AFRICOM ta ce yanzu haka an bincika babu wani farar hula da aka jiwo ciwo ko aka kashe a sakamakon harharan sojojin Amurka sun ƙara kaimin harharin da suke kaiwa ta sama a Somalia tun lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya hau mulki tana mai cewa ta kashe ƴan ta'adda sama da 800 a cikin shekaru biyu yayin da fada kan neman ikon babban birnin Libya ya shiga mako na shida kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya nemi dukkan bangarorin da ke fada da juna da su dakata su kuma shiga zaman wato su yi gama zaman tasantawar da ake yi
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Sarare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi har yanzu dai muna nan tare da babban bakuwar mu Habiba Ali a makon da ya gabata malama Habiba ta fara bayani ne akan irin kalubalen da take fuskanta a wannan sana'ar ta ta inda ta ce to wahalan da muke sha a custom dan samun na'urorin nan ma ba kadan bane har custom office din naje a Lagos naje wallahi mutanen yana gani na kai ma ya fara zagi na A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga yadda ta ci gaba da bayani ni na san da namiji ne ya tsaya a gaban shi ba zai iya wannan ba saboda ya san ko me ya ce shi ma namijin zai nuna mishi shi ma yana da karfi in ya kama ma su yi fada amma ka gani dole in ja baya to yawancin lokaci sai kaga dole ko yaya kake turawa za ka yi abu da dole wani lokacin sai ka ja baya saboda irin region
da nuna wariya da sauransu
yawa so in lokaci kuma sai kaga bazan je ba zan sa ma'aikata na da yake su maza ne sai in sa to kukuje saboda na san in namiji ne ya tsaya da namiji to zai fi samun abin da yake so yawancin zamu shiga irin kauyuka haka mu je mu samu masu kaman sarakuna ko hakimai ado bayero gaskiya Allah ya mishi rahama gaskiya ya ce maka mana aikin mu farko da muka fara sosai saboda ya bamu budan hannu cewa kai mu shiga Kano ko yaya muke son mu lokacin da muka je muka ganshi to lokacin kuma ya hada mu da mai girma hakimin Wudil watan shine makaman Kano yanzu din to shi ma gaskiya ya taimaka mana sosai amma kaga farkon zuwa in naje haka dole zan sa su mazan da muka je tare da su za su fara shiga sai sun gama magana sun yi kusa ce to bari mu kira ita shugaban tamu to lokacin ne ma za a zo a san cewa ai ashe mace ce to amma dole dai
sai ana yi ana ke kuma kikan yi shigan aiki ne
eh zan yi zani na da mayafi na nake sawa kawai sai na ji amma kaga da yake yawancin aiki na dai yana cikin yadda zan ga abin da ake yi in ma mutane magana in musu irin bayanin da na san za su ji dadi kuma in dauki abin nan magana daga gare su da zan iya rubuta proposal da zai
mutane za su yi sha'awa
ya su sha'awa su shiga da su to ka gani aiki na kaman mai mafi saukin kenan to sauran in muka samu kuɗin to zamu zo mu tsara wa zai yi wannan wa zai yi wancan in dai aka bani murhu yanzu zan iya ginawa amma ba lallai sai na yi ba tunda akwai masu yi kuma muna koyar ma matasa a garurukan ne su suke yi kuma su suke samun kuɗin da suke yi
to kin ce kuna koyar da matasa kuka samu mata a cikin waɗannan
akwai mata sosai ma yanzu kuma muna da wani program da muke ce ma matan arewa sabon sosai initiative.
Na'am.
Madan are wannan abinda muke tallafa musu da shine mukan ba su da'a da farko da muka fara su suke kwashe fitillin nan suke zuwa su saida shi. Su samu commission din su da 20%.
Haka.
Kashi 20 cikin kashi 1. To kaga ko ba komai ta samu wani abu ta taimaka ma iyalinta. Kuma kaga mata suna da wannan in sun fara abu dai suna son su ga ya ci gaba da me. Kuma a cikin hakan kuma matan arewa su san kuma muka samu in muka sa solar dryer in an kuma an gama noman tumatir an gama noman barkono ba abinda solar dryer yake a lokacin sai suna busar da su mangwaro ne su pineapple ne muka yi ta packaging kaman wasa kawai a Facebook na fada na ce matan arewa fa suna da mango da pineapple
aka busar da su
to mun saida su har Malaysia har Liberia har America mutane su kai order to kaga matan ne
ni ma na taba cin wani amma ban san da ya fito ba daga wani African store a New York
to yana ban sani ba dai kaga dole sai ana yi ana samun yana da wahala amma to sai a hankali
to idan irin kun huskanci yanda ake mata ke ko kuma ake miki irin wasu maganganu ina oganki ai baki bace tunda mace ce ke ba a yadda da ma abin ba yana iya kakkarya miki guyuwa
to da yake ni ina ganin Allah yayi ni dai da zuciya zuciya me bana
yadda nake saurin karaya
ni ina ganin kaman in ma aka ce ga da tsauni a gaba na aka ce kuma ba akwai abin da ke bayan saunin nan da zai taimaka ma aiki na in ma ba hanya to zan fara hawa ba
zaki hawa tsaunin
zan ta hawa haske na kai dan komin dadewa na san dai sai ka samu cin nasara ni ina da wani abu a zuciyata da nake fada kullun san ce in dai ka sa rai ka nuna ma Allah kuma ga abin da kake so to ba ruwanka da yadda zaka je gadi zaka yi
gaskiya kina da imani
yawa ni wannan
abin da kike
yawa ina da imanin abin da nake yi ni ina ganin ba zan cuci mutum ba bazan kawo maka abin da zai cuce ka ba in dai duk wannan abubuwan da yake dai humanity sake ba za ka iya bata mutane ba ina ganin kawai kaman ka samu white paper ne daga wurin Allah kawai ci gaba kai abin da kake
in ka samu izini daga Allah
shikenan saboda haka ko ka fara ko kin fara kina yi kika zo kika fuskanci wahala eh to wani wahalan zai iya saki dan koma baya gaskiya ana ci wani lokaci ma har ciwo nake yi
Allah sarki
to masu sauraro anan zamu da sa'a 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar ta mu Habiba Ali da Baba Yakubu Makiri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
dindindin ƴan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 din farkon wannan shekara sama da mutane 1000 ne ƴan bindigar suka sace jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika na ƴan bindiga sannan sai Katsina mahaifar shugaban kasa
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadu dubu a wani sabon shiri na tsaka mai wuya diye da ka duba lamurra a Najeriya ka san cewa harkokin tsaro suna ci gaba da tabarbarewa a wannan kasa kama daga halin da ake ciki a jihohi irin su Zamfara inda yanzu haka mahara suka fara wasu ɗabi'u kamar na Boko Haram wajen kai farmaki akan makarantun ƴan mata zuwa ga sace-sacen jama'a da ke ta ƙara wanzuwa kusan ko'ina abin da ya sa har shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari abin yanzu ya zo ya shafe shi tunda an kai ga taɓa danginsa waldan ya kyale ku da wakilinmu na harkokin tsaro da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya ci gaba da gaya muku halin da muke ciki.
Dundunar 'yan sandan Najeriya ta ce cikin watanni 5 ɗin farkon wannan shekara sama da mutane 1000 ne ƴan bindigar suka sace jihar Zamfara mahaifar ministan tsaron Najeriya ita ke kan gaba wurin wannan aika na ƴan bindiga sannan sai Katsina mahaifar shugaban kasa al'amarin da ya sa masu fafutuka irin su Muhammad bin Ibrahim da cewar ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi murabus domin ya gaza
abin yi shi ne kawai Buhari ya sauka saboda ba zai iya abin da ya dace ba yau shekara an shiga na biyar kenan inda ya gama wa abin na farko har zuwa yanzu dai ba za ka ce ga alama na wani abu da za a iya samu na ci gaba daga wurin shi shugaba Buhari ba karewa ma ya tarkata ina sa a tafi Ingila to kaga irin wannan mutum sai a kane shi ci gaba da abin da ya dama kawai ya sauka
tsohon gwamnan jihar Sokoto Dr. Attahiru Talatu Bafarawa wanda ya shaida min cewar gidauniyarsa na shirin kiran wani babban taro na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaron nan fa. Ya ce bai kamata a zargi shugaba Muhammadu Buhari ba.
Zai ba wanda ya wuce a kama shi. Saboda kan kana ganin cewa kai kana shiga cikin sama ko shirin kasa ba ya zo gidanka a kame. Saboda kan ciwo ne ya zama kowa da mu uwayen da iyayen duk mu taro gaba ɗaya mu gaya mujuri mu gaskiya. Mun ga da Buhari ya kasa ko FC ta kasa ba wanda ya kasa da jere ta kasa.
A shekara ta 2013 dai lokacin da tarzomar Boko Haram ke kanta azara. Wasu masu dauke da makamai sun sace ministan fetur din Najeriya na farko marigayi Dr. Shatima Ali Mangono a cikin gidansa dake birnin Maiduguri kamar yadda a makon jiya aka sace sulkin babban dogarin shugaban kasa a cikin birnin Daura. Kazalika mayakan Boko Haram a shekarun baya sun sace daliban makarantun sakandaren Chibok da Dabci a jihohin Borno da Yobe kamar yadda a makon jiya ɗan bindiga dadi suka afka wata makarantar sakandare a jihar Zamfara. Shin ko ayyace cewar akwai alaka tsakanin waɗannan ɗan bindiga da mayakan Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kwantagora.
Ba zai rasa alaka ko ba su bane birnin Gwari Zamfara amma sun ba da makawa.
Hujja me hujjan kana kai?
Hujja na shine cewa detectives nasu ɗaya ne.
Na tambayi babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar shin ko akwai alaka tsakanin ɗan bindigar Zamfara da kuma mayakan Boko Haram?
To ni a fahimta na bazan ce suna da alaka da Boko Haram ba, sai dai kawai inda suke da alaka daya Boko Haram na kashe mutane aka siddan matsalakan ba wani dalili. Inda zaka tayar da wanda aka kashe ka tambaye shi me yasa ka kashe shi bai sani ba, shi ma wanda ya kashe shi inda zaka tambaye shi kai me yasa ka kashe wannan zai ce bai sani ba. To nan ne kawai nake ganin alaka tsakanin Boko Haram da waɗannan ɗan bindigan nan kuma babban abin da suke wani lokaci suna daukan mutane ne kashe mutane su kwashe dukiyoyin su hana su ta suna sai akwai abubuwa da yawa wanda ke tattare da wannan al'amari wanda wasu kuma azzalumai su ma suna taimaka musu ganin cewa suna yin wasu kudade daga hannun abin da suke. To saboda haka amma mu alhamdulillah matakan da muka dauka na kwana-kwanan nan muna samun nasara kwarai akan su, su ma sun sani kuma ba za mu bushe ba sai mun tabbatar da cewa wannan zalunci na kashe mutane arewa maso yammacin Najeriya ya tsaya.
Muryar babban Hafsa Hausoshin sojan Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar. To a gaishe ka da aiki Hassan. To yau muke kammala muhawara da ɗaya wakilin namu kan harkokin siyasa a can Abuja wato Nasiru Adamulli ya shirya mana a tsakanin wani lauya wato Zubairu na mama da kuma wani tsohon Hafsan soja Manjo Yahaya Shinku. Kuma yau za mu tashi ne daga inda shi tsohon soja yake bayyana damuwarsa game da yadda irin waɗannan halulluka ko kuma laifuffukan suke da sauƙin aikata su a cikin Najeriya.
Kasan nan Najeriya kasa ce mai faɗi, sai da in mai aiki aikata shi a wannan ɓangaren sai ya guje je wani wuri ya ɓuya a rasa ina ya shiga. Don haka ne ma maganar cewa kamar wasu gwamnatoci da suke na cewa za su sa tamarori masu ɗaukar wata mutane in suna aikata laifuffuka ta yadda za a iya gane su, to shi ma wannan kusan ba da gaske ake yi ba, domin hukuma musamman gwamnatin tarayya ta gaza wurin tattara bayanan da ake bukata na mutane a samar da data din da zai shafi yatsun kowa halittar mutum idan shi yanayin gashinsa da sura da komai ta yadda ko da tamarorin nan sun kama mutum yana wani laifi ana duba wannan na'urar rumbun bayanan zai iya tabbatar da wane ne dan wuri kaza ne wuri kaza ne kuma ko ina aka gan shi a kasa za a iya gane shi. Safanin ka zo ka sake marori kawai sun dauki hoto ga mutum yana aikata laifi amma baka san ina zaka gan shi ba in ya riga ya tafi. Muna da wayoyi na hannu ƴan waɗannan mutane da suke garkuwa da mutane da wayar hannun nan suke kira a kawo kuɗi a zo wuri kaza kuma akwai hukumar da ke da alhakin tabbatar da duk wayoyin nan ko layi ne ga wanda ya mallaki wannan. Sannan kuma in magana ta fita daga wuri kaza ta dare wuri kaza ga na'urar da za a iya gane ta nan ne magana ta fito. Me yasa su ba ba za su yi nasu hubasa a tabbatar da tsaro ba ta yadda a sadda ake irin wannan hada-hada na cinikin a kawo kuɗi a karɓi mutum na fansa za a iya kafin mutum ya ankara an dinzi mai saboda an gano daga ina ake wannan magana. Saboda haka akwai sakaci ta ɓangaren gwamnati gaskiya sai an yi gyara kuma a tafi da zamani.
Yawwa wato wannan ya nuna zargin da wasu ke cewa kamar ƴan Boko Haram ma waɗanda aka yi maganin su a yankin arewa maso gabas wasu su sun komo yankin arewa maso yamma suna haɗuwa da masu aikata waɗannan miyagun ayyuka.
Tambaya gare ne?
Eh kai ba ma manja a cikin
kuwa. Kusan haka ne mana ai dama shi yake ya saba da irin wannan rayuwa kuma yana ganin shi yanzu ba zai iya shuga cikin jama'a ya ci gaba da rayuwa ta yadda ko ta ba ta kullun ba, ko ina da ya riga zama dan dadi bin gidi dan ina da kisa duk inda yaji za a ce ga taron wanda suke aka tunafi irin nasa can zai koma. Shine ai dama irin abin da muke faɗa sai yadda hukumomin mu suke kokari, kamar yanzu zuwan gwamnatin nan farko-farkon ta kowa ya san yadda ta ɗau mataki ta durewa arewa maso gabas ta yadda aka samu zaman lafiya, ana gama a karɓe dajin gaba ɗaya. Amma me ya faru sai sojojinmu suka sanya suka zamanto maimakon su ci gaba da kora suna kai kora abin da ake cewa attack, sai suka tsaya kan suna defense suna tsaro su kuma yan bindigan nan sai su dawo su same su a cibiyoyin da suke tsaro sai su mamaye su su koma. Wanda yake kuma sojojin nan sun sani, manyan mu ne sun fi mu sani, abin da kowa yake faɗa shine a bangaren tsaro babban abin da za ka yi ka shammaci abokin gaba shine ka rika kai mai farmaki, ka rika bi kana kai kora, ba wai ka zauna sai shi ya zo ya kama kora sannan za ka ce ka kare kanka ba. Wannan shine kuskuren da aka yi a arewa maso gabas din ta yadda wasu wuraren da an riga an karɓe su, amma sakamakon su ɗan ta'addan sun san cewa hukumomi sun janye ko kuma hankalinsu ya ɗauke daga gurin sai su dawo su aikata ɓarnarsu. To kaga kenan ba za mu zauna a ce a haka za a ci gaba ba, sai kawai abinda ƴan bindiga suka ga dama haka mu za mu ta binsu. Yanzu muna ji muna gani sun karkata akalan matafiya a jihar Kaduna, masu so su bi hanya su je Abuja yanzu sai dai su bi jirgin ƙasa. To su kuma waɗanda suke zaune a ƙauyukan da ke kan hanya fa su kuma ya za su yi? Kaga wannan dole gwamnati gaskiya ta duba.
A ƙarshe Barista Zubairu na mama, akwai wani abu a jihar Zamfara da ake kira ƴan sa kai, mutanen gari ne ke ɗaukar matakai idan sun ga wannan barazanar su zama makamai domin su kare kansu. Ya wannan yanayi yake ne a tsarin doka?
Eh to kamar ƙarshen aikin sa kai abu ne da doka ka amince da shi, amma yana da iyaka. To musamman wannan yanayi da muka kama kan matasan nan alaji bane ɗan sa kai su aikin tsaro. An ka lura ba ga duk jihohi da ɗan sa kai suke irin wannan aiki, tallafi suke ba wa jami'an tsaro kusan aikin tare suke aikin ganin zuwa su jami'an tsaro. Ba haka sani ɗan ƙasan ne sun kuma jami'an tsaron kwanan yanayin ƙasan da wurare na musamman inda ake samun ƙalubale musamman game da tsaro. To abin ba wani dama ba ne doka ta amince da haka, amma bisa sharadin cewa kansu su ne gona da iri wurin ba da tallafi ko aikin sa kai ya abubuwan su sai da abin da doka ta tanada.
To shikenan Barista Zubairu na mama, mun gode kwarai da wannan lokaci da ka bamu, sai mun saki neman kan Allah ya ta cikin wannan shirin. Majiya shinku mun gode kwarai da gaske. Watakila nan gaba ma ta ko zargin da ake wa jami'ai na cewa wasu su ma ba sa so wannan rikici ya kare saboda suna amfana da shi, hakan yakan sa a fidda kuɗi su amfana.
To akwai wannan zargin kan, kuma ba za a rasa ɗan ainihin dalilin da ya sa ake zargin ba kan kwarai, kuma na gode kwarai da gaske.
To madallah. Masu sauraro, shirin zaka mai wuya kenan, wanda kuma madadin su waɗannan malamai da kuma shi mai shirin Aliyu Mustapha Sokoto, ni Nasiru Adamu Yalikaya ke cewa wassalamu alaikum.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen wannan muhara da muka yi ƴan kwanaki muna ji game da al'amarin tsaro a Najeriya. Idan Allah ya kai mu rana wacce za mu shiga jamhuriyar Nijar ne, inda za mu shiga wani zauren na damba da zai yi tattauna akan kudurin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da tsaida Bazoum Mohamed a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa in Allah ya kai mu zaɓen shekarar 2021.
Bazoum Mohamed, mu PNDS tarayya mu muka san Bazoum, kuma mu muka tsaida shi ɗan takara don mun san halayen shi, don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kaf ba wanda zai ce maka ya fi Bazoum Mohamed sai da gaskiya, babu.
Habila, kuke kallon wannan takara ta Bazoum Mohamed a bangaren ku na ƴan adawa?
Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da ɗan takara. Babu wani ɗan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka tsaida matsayin ɗan takara.
Waɗanda suke cewa Bazoum ba ɗan ƙasar Nijar ba ne ba, su ɗan ina ne? Su daga ina suka zo? Ya za su ce Bazoum ba ɗan ƙasa ba ne? Menene yake nuna musu da cewa ba ɗan Nijar ba ne?
Mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da Bazoum matsayin ɗan takara, ƴan ƙasa ne za su yi hukunci, saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aikar da ya a zamanin da Alhaji Muhammadu Isu yake yi.
muna gayyato kuku zo ku saurara da wannan muhawara din wacce daga wannan dandanon kun san za ta yi zafi. Yanzu kan bari mu yi godiya da ku ban kwana ga bakin mu na Najeriya, wato Barista Zubairu na mama da kuma Major Yahaya Shinko, musamman da kuma shi wakilin namu Nasiru Adamu Al-Hikaya na Gombe da ya shirya mana wannan muhawara a can Abuja. A madadin su dukkan ne Ali Mustafa Sakuta a nan Washington DC, mun ba ku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Amma mai akwai da babu duka danganta kanku daidai, Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba, da ni nake faɗa haka da sai ku gayyata ni. Amma mai akwai da babu duka danganta kanku daidai, Allah ike faɗa haka ba ni nake faɗa ba, dane nake fada haka da sai ku gayyata ni. Kai mai akwai ka gane idan kai gida da latin cikin guda za ka je ka kwana, a ɗaki guda ka kwanta a kayan gado guda ɗaya, haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya yi kwana, a ɗaki guda ya kwanta a gefe guda ya kwanta a kayan karauna falle, to ƴan gare ya waye ta nan da kadangan ta kanku daidai. Ba ku dan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne, ba ka sanya guda goma a kan ka kai ɗai, ai da dangano ka fi a cewa na ya taɓu, sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali, to ma nan idan ka duba ta nan danganta kanku daidai. Ba ku dan misali da agogon jaka 30 da agogon sulai 30, in wannan ibada loto daidai wannan ibada loto daidai, yan za a dai kira su sai ka ji sunan su don agogo. Ba ku dan misali da nonon sulai 30 da nonon kwago 30, yan za ka dai zuba a sai ka daidai farin su daidai. Akwai ka gane in kana takama akwai ne, ba ka sanya takalmi goma a kan ka kai ɗai, ai da an gano ka da a ce ga mahaukaci na, sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali, in ma nan idan ka duba ta nan da karangan ta kanku daidai. Allah huwan lazina bai aike da duk gidanka, bai aike da arzikinka bai dai da zuciya ba, haka nan wanda bai da komai Allah huwan lazina bai aike da babu dinsa, sai dai da zuciya sai kin mala idan ka duba ta nan da dangan ta kanku daidai. Allah huwan lazina kai mai akwai ka gane in ba ku dan misali dan kulmuwa ga Allah, sai mai akwai ka gane in ba ka dan misali ranar kulmuwa ga Allah, ya ni biyar fari kai a ciki za a nan da daita, dami guda a kan tona ka tana ba a tona goma, dan wai kana da hali a ciki za a kan guda ka, haka nan wanda bai da komai dan kulmuwa ga Allah, ya ni biyar fari kai ciki za a nan da daita, dami guda a kan tona ka tana ba a tona goma, don wai ku bai da komai to ma nan idan ka duba ta nan da dangan ta kanku daidai. Kai ka gane in muddin tana da shi ne, in muddin tana da shi ne burin ta shirya khairi sai ta yi muku da kowa ta taimaka wa kowa ta agada wa kowa ta kyautata wa kowa nan ko mu ga Allah wallahi ta yi dadi bayan ta yi dadi kinin din kana da shi ne burin ka dai a bata ba ta taimako ga kowa burin ka cin mutunci burin ka cin amana ma'anan akwan atashi gidaje gani da mata sannan gani da mota ƴaƴa su zo su tare mata su zo su tare mota su zo su tare ka ga ran ku mu an ga Allah kai ma ta zo su tare ka ga ranan da kai da babu daga wannan babu babu